الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata 29 ga watan Zulhijja shekara ta 2436, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 13 ga watan 10 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Dabbar da ta halatta a ci, idan ya kasance abincinta najasa ne, baya halatta a ci, a in an yanka wannan dabba a ci, sai an kaurace ta, ana bata abinci wanda yake tsarkakekke, ta kai gwargwadon lokacin da kenan naman jikinta yakan iya canzawa. Amma matukar abincinta najasa ne, wannan ana kiranta jallada, baya halatta a ci. Wai kalima da Hausawa suke faɗa, na maka allanci. Iya abinda na fahimta karkashin wannan kalima, abinda Bahaushe yake nihi, ma'ana na maka adalci, na kyautata maka. An gane, domin kyautatawa da tabbatar da adalci sifofi ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Domin kalimar ba zargi ba take nihi yabo ne, ma'ana na maka allanci, ma'ana na kyautata maka, shi ne iya abinda kalimar take nihi. An gane ko? Ba na maka allanci ba ana nihin cewa na bauta maka, a'a, ma'ana na kyautata maka. Wanda kyautata ma bayi, wannan sifa ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Amma duk da cewa in akwai abinda za a iya kaucewa game da wannan kalima, domin akwai shubha a cikinta, domin sai ka fito kama wani bayani sannan zai iya fahimtar inda ka sa gaba. Yana duk kalimar da ya kasance akwai dumug a cikinta, ma'ana zirhin ma'ana, to abinda ya kamata a kauce ma wannan kalima, a zo da kalima wadda ma'anarta a bayyana take. Na'am. Kamar babu me?
Kamar mutane suke canji,
to wannan ya gabata a cikin darasin na Riyadus Salihin, darasi wanda ya gabata na canfa kamar wasu zamanna, ko kuma canza wasu abubuwa, canfa wasu abubuwa. Wannan kwata-kwata ya ci karo da tauhidi, abu ne wanda ya ci karo da tauhidi. Iya abinda aka san mumini da shi, shi ne a arashi, ya ke cewa arash kamar ka ce Allah ya sa wannan abu ya yiwu kana hiranka daban sai wani ya ce ai an yi an gama kenan wannan yakan kara maka kuzari akan ci gaba akan wannan al'amari an gane ku to shi arashi wannan abu ne wanda mumini arashi aka san shi da wannan amma canyi ka ce in nayi kaza kazan nan ba ya yi ba domin akwai kaza a wannan kwata-kwata mai dashi gefe duk abinda ka sa na alkhairi a gabanka to kada wani canyi ya sanya ka ja da baya ka yanke niyya ka nemi taimako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen gabar da malam Allah ya ji kansa yake mana bayani game da abubuwan da suke ƙarƙashin wato yin imani da ranar kiyama wanda shine malam Allah ya ji kansa da yake cewa wa asnaku ma tadammanat darul akhirah min al-hisabi wath-thawabi wal-iqabi wal-jannati wan-nar wa tafasilu dhalika madhkuratun fil kutubi al-munazzalati min as-samaa wal athari min al-ilmi al-ma'thuri an al-anbiya'i alayhi as-salam wa fil ilmi al-mawruthi an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min dhaka ma yashfi wa yakfi faman imtaqahu wajada wanda kamar yadda bayani ya gabata malam yana kara mana bayani ne dalla-dalla game da imani da ranar kiyama shine yace wa asnaku ma tadammanatu darul akhirah dangogin abinda gidan lahira ya kunsa min al-hisabi wato na lissafa ayyukan bayi da kididdiga su wanda mun yi bayani mumini hisabin da ake masa hisabi ne sama-sama kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira amma duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala hisabin da za a masa hisabi ne wanda yake ya kai gaya kididdiga za a masa ɗaya bayan ɗaya duk abinda ya aikata a rayuwarsa na maganganu da ayyuka da mummunan kuduri Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya masa lissafi ya masa kididdiga ɗaya bayan ɗaya a tabbatar masa laifinsa ne ya tabbata haka a ƙarshe kuma a jefa shi wuta an gane ku to amma shi mumini Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda karramawar da yake ma bayinsa muminai saboda faɗin rahmarsa da girman karamcinsa muminai Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai musu hisabi amma hisabi sama-sama ba za a yi musu kididdiga ba an gane ku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a hadisi sahihi yake cewa man nuqisha al-hisabu halaka aw kama qala manzon Allah yace duk wanda aka masa bincike na hisabi aka masa kididdiga to ya halaka ba zai kai labari ba duk wanda Allah zai masa kididdiga to ba wanda zai kai labari shine sai yace wasawabi wato da sakayya ta lada an gane ku sakamakon lada ga duk wanda suka ma Ubangiji da'a a rayuwarsu ta duniya suka ma manzansa biyayya sau da kafa har mutuwa ta cin musu to za su ga irin sakamako wanda yake kyakkyawa wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada musu a gobe kiyama shine yace wasawabi da sakamakon lada sai yace wal iqabi da hukuma ga waɗanda suka kangare ma Ubangijin su subhanahu wa ta'ala wal jannati wan nari wato da bayani game da aljanna wanda gida ne na karamci wanda Allah ya tanade shi ga duk wanda ya masa da'a ya ma manzansa biyayya wannan wato da wuta wanda Allah ya tanade ta ga duk wanda ya kangare masa ya kangare ma abinda manzannin Allah suka zo masa da shi shine malam sai ya ce wa tafasilu zalika bayani daki daki game da waɗannan abubuwa da aka zana kenan na sakamakon lada da hisabi da hukuma da aljanna da wuta malam yace mazkuratu fil kutubil munazzalati minas sama an ambata su a cikin littattafan da aka saukar daga sama an gane ku alqur'ani da at-taura da injila da zabura ta annabi daud da suhufu ibrahim wa musa da duk littafin da Allah ya saukar ma kowane annabi ubangiji ta'ala sai da yayi bayani daki daki game da abin da ya shafi al'amari na kiyama sai ya ce wal athar min al-ilmi al-ma'thuri an al-anbiya'i alayhi as-salam wato da hadisai waɗanda aka ciro daga annabawan Allah amincin Allah ya tabbata a kansu mun yi bayani a baya ayoyi na al-qur'ani waɗanda suke tabbatar mana duk manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo to ya musu bayani bayani mai gamsarwa game da al'amari wanda yake na al-kiyama sai ya ce wa fil ilmi al-mawruthi an muhammadin sallallahu alaihi wa sallam game da ilimin da aka gada daga fiyayyar manzan rahama shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam malam ya ce min zaka game da al'amari wanda yake na lahira ma ya shifi akwai abin da ke warkar da kishirwa wa ya kafi kuma ya wadatar da mu iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na alqur'ani da sunna to mu'mini zai samu abinda zai warkar masa da kishirwarsa kuma ya wadatar da shi ba sai ya ringa kamakame game da samun bayani bayani mai gamsarwa game da al'amari na alkiyama malam yace fa mani utagahu wajada duk wanda ya nema zai samu alqur'ani da sunna ga su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gadar mana da su kuma sai sun dangana da alkiyama dan haka yake cewa taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati manzon Allah yace na bara muku wasu al'amura guda biyu matukar za ku yi riko da su manzon Allah yace ba za ku bace ba har abada manzon Allah yace littafin Allah da sunnata dan haka shi mu'mini yakan wadatu da abinda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani da abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a cikin sunna shine malam yace wa fil ilmi al-mawruthi a cikin ilimi wanda aka gada an Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min zaka game da al'amari na lahira ma ya shifi akwai abinda ke warkar da wato kishirwa ta mu'mini kenan akwai abin da zai warkar da kai duk wata shubha da duk wata rashin lafiya wanda take cikin zuciyarka game da al'amarin na lahira to idan ka koma cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu waraka kamar yanda alqur'ani damun waraka ne game da cututtuka waɗanda suke alhisiya wal ma'nawiya kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin ولا يزيد الظالمين الا خساره kamar yanda yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin shine yace wa yakfi kuma akwai abin da ke wadatarwa domin Allah ya faɗa awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim shine malam sai yace fa mani mutagahu duk wanda ya neme shi wajadahu zai same shi to karin bayanin mu akan wannan gaba da ya gabata malam ya ambata mana cewa yana daga cikin dangogin abinda yin imani da ranar kiyama ya kunsa yin imani da cewa Allah ya tanadi wasu gidaje guda biyu wanda babu na uku aljanna da wuta an gane ko kuma mahallani malin nasi bin ruhuma fanzur li nafsika ma za anta takhtaru dan haka Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir idan aka wayi gari kiyama wata jama'a za su kasance a gidan aljanna fatan mu Allah ya sanya mu a cikin su wa fariqun fis sa'ir wata jama'a kuma za su kasance a cikin wuta Allah ya kare to dan haka gidaje ne guda biyu wanda Allah ya tanade su ita aljanna tana takaita ga waɗanda suka yi da'a ga ubangijin su suka yi da'a ga manzansa kamar yanda malamai suka arrafa aljanna suka ce hiya daru thawabin liman aba Allah wa rasula an gane ku kenan in aka ce aljanna hiya daru thawabi gida ne na sakamakon lada amma liman aqa Allah wa rasula ga duk wanda yayi da'a ga ubangijin sa yayi da'a ga manzansa. Ita kuma wuta malamai suka ce hiya darul iqabi la abadi lil kafirina wal mushrikina wal munafiqina nifaqa li itikadi wa liman sha Allah min usati al muwahhidina bi qadri a'malihim bi qadri dhunubihim thumma ma'aluhum ila al janna. Ita wuta gida ne wanda yake na hukuba hukuba ta dindindin wanda ba ta yankewa har abadan abada ga duk waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu, da waɗanda suka mutu suna shirka, da waɗanda suka yi munafirci munafirci na zuciya shine bayyana kalma ta la ilaha illallah akan halshi tare da udurce kafirci a zuciya. Haka nan ga wanda Allah ya so shigar da shi wuta daga cikin waɗanda suke masu manya manyan zunubai masu tauhidi, waɗanda suka mutu akan tauhidi amma suna da manyan laifuka, to su ma Allah zai shigar da su wuta idan bai rangwamta musu ba, amma za su zauna a wuta gwalgwadan laifinsu, sannan a ƙarshe za a fitar da su ko shekara dubu nawa suka yi a kai su aljanna. Wannan shine bayani game da abin da ya shafi wato wuta da aljanna yadda malamai suka arrafa. Illa kasancewar imani da wuta da aljanna baya tabbata sai da al'amura guda uku, an gane ku, sai da al'amura guda uku, sannan waɗannan al'amura suke tabbatar da cewa mutum ya yi imani da wuta da aljanna. Al'amari na farko malamai suka ce al-i'tiqadul jazim bi annahuma haqqun wa anna al-jannata darul muttaqin wa anna an-nara darul kafirin wal munafiqin. Wato mutum sai yayi kuduri kuduri wanda yake ne yake shakka a cikin zuciyarka babu kokonto daidai da misqala zarra game da cewa wuta da aljanna gaskiya ne, Allah ya halicce su. Aljanna Allah ya tanade ta gida ne na waɗanda suka tsara dokokinsa, wuta gida ne na waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu, da waɗanda wato suka yi munafirci munafirci wanda yake babba. To sai mutum ya yanke shakka a cikin zuciyarsa cewa wuta da aljanna gaskiya ne, tabbas akwai su. Dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab innallaha kana azizan hakima wal ladhina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ubangiji ta'ala ke cewa lalle waɗanda suka kafirce mu ayoyinmu saukan nuslihim nara, ubangiji ta'ala ya ce da sannu za mu shigar da su wata wuta ta musamman a ranar kiyama. Kullama nadijat juluduhum, idan mun shigar da su wannan wuta a duk lokacin da fatun jikinsu wato ta kone, ubangiji ta'ala ya ce badalnahum juludan ghayraha, sai mu canza musu wasu fatu waɗanda suke na musamman maimakon fatar jikinsu wadda ta kone kai tsaye, sai Allah ya canza ma bawa kuma wata sabuwar fata. Menene hikima? Sai ce da yanzu kula azab, wato dan su dandana azaba. Masana suka ce jin zafin wuta abu ne wanda yake da alaka da fata. Akwai lokacin da in fata ta kone, to ko da an dora ma mutum wuta ba zai ji zafin ta ba, an gane ko? To dan haka dan wuta in fata ta kone kai tsaye, ubangiji ta'ala sai ya canza masa wata sabuwar fata, bi yarubul azab, dan su dandana azaba. Sai yace innallaha, lalle ubangiji ta'ala kana ya kasance azizan, kasaitacce ne, buwayeye ne, shi yake da rinjaye akan kowa da komai, babu abin da ke gagara shi a cikin sammai bakwai da kasai bakwai. Sai yace hakiman kuma mai hikima ne, baya azabu sai a mahallin da ya dace da shi. Kaga wannan aya kenan tana tabbatar mana ashe wuta gaskiya ce, tunda Allah ya faɗa cewa ga waɗanda ya tanada ma wuta a ranar kiyama. Sannan sai ya ce wallazina amanu wa amilus salihati, waɗanda suka gaskata ubangijinsu suka gaskata manzanninsa, wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai tsakaninsu da ubangijinsu, Ubangiji ta'ala ya ce mun yi alƙawalin sanudkhiluhum jannatin, lalle ne za mu shigar da su wata aljanna a ranar kiyama. Tajri min tahtiha al-anhar, wanda kuramu ke gudana karkashin itacenta da benayenta, khalidina fiha abada. Kuma in sun shiga, Ubangiji ta'ala ya ce masu dawwama ne a cikinta har abada. An gane ku? Ubangiji ta'ala ya ce lahum fiha azwajun mutahhara, kuma suna da matiki waɗanda suke ababen tsarkakewa game da jinin al'ada da duk wani datti. Ubangiji ta'ala ya ce bugu da ƙari, wa nudkhiluhum dhillan dhalila, za mu shigar da su wata inuwa, inuwar da ba ta da cizara. An gane ku? Inuwar da ba ta da cizara. Me ake nufi da cizara a Hausa? Kasancewar inuwa wadda take da ciwani. Ma'ana sai ka ringa neman inda za ka raba, to inuwa aljanna ba haka bace. Inuwa ce wadda take maimaikewa. Ya zo a cikin hadisi, akwai wata itaciya a gidan aljanna. Mahayi zai yi tafiya ta shekara 40 a ƙasar, itaciyar wannan bai fita daga cikin inuwar da yake cikinta ba. Wannan kenan al'amari na farko, sai mun yanke shakka, babu kokonto, daidai da misƙalar zarra a cikin zuciyarmu cewa aljanna da wuta gaskiya ne. Al'amari na biyu shine i'tiqadu wujudihim al'ana, sai mun yi kudirin cewa a maganar da muke ma a yanzu cewa aljanna da wuta akwai. Sai ka tabbata a yanzu cewa akwai wuta da aljanna. Dalilai daga cikin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su suka tabbatar mana tuntuni wuta da aljanna Allah ya tanade su a maganar da muke a yanzu ma akwai su. Ubangiji ta'ala yake cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, sai yace uiddat lil muttaqin. Ubangiji ta'ala yace ku yi gaggawa zuwa samun wata aljanna ta musamman. An gane ku? Ku yi gaggawa zuwa samun wata gafara ta musamman daga wajen Ubangijinku. Sannan ku yi gaggawa zuwa samun wata aljanna wanda fadinta ya kai fadin sammai bakwai da ƙasai bakwai. Wannan aljanna Ubangiji ta'ala ya ce ku iddatu lil muttaqina, tuntuna an tanade daga waɗanda suke tsare dokokin Ubangijinsu. Kaga ash-shahid me yace? Cai ku iddatu lil muttaqina, tuntuna an tanade daga waɗanda suke masu tsoron Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, waɗanda suke biyar dokokinsa. Kaga wannan tana tabbatar mana ashe aljanna tuntuna Allah ya halice ta. Haka can Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Hadid, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil 'azim. Ubangiji ta'ala yace sabiqu ila magfiratin min rabbikum, ku yi rigayi rigayi wajen samun wata gafara ta Ubangijin. Sai yace wa jannatin, ku yi rigayi rigayen samun wata aljanna. Arduha ka ardis samai wal ard, wanda fadinta ya kai fadin sammai bakwai da ƙasai bakwai. Ubangiji ta'ala yace ku iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli, wannan aljanna an tanade ta ga waɗanda suka gasgata Ubangijinsu, suka gasgata manzanninsa. Ash-shahid ku iddat, Ubangiji ta'ala yace tuntuna an tanade wannan aljannar, akwai ta tuntuna an yi an gama. Amma na kasancewa ga waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzanninsa. To haka ita ma wuta, Allah ya tabbatar mana cewa tuntuni ya tanade ta. Kamar yadda yake cewa wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, a cikin suratu Ali Imran. Ubangiji ta'ala yace wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, Ubangiji ta'ala yace ku kiyayi wuta, wata wuta ta musamman, wanda wannan wuta an tanade ta ne ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. An gane ku? Kaga anan me Allah yace uiddat lil kafirina, wanda an riga an tanade ta ne ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Haka cikin suratul Baqara, fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin, Ubangiji ta'ala yace ku kiyayi wata wuta ta musamman wanda makamashinta wato mutane ne waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, wal hijara wato da duwatsu, su ne makamashin wuta wadda take ta lahira. sai ya ce wa iddati lil kafirin, wannan wuta an tanade ta ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. To don haka kasancewar hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna masa wuta da aljanna. Kamar yanda hadisi ne sahihi, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yana mai cewa lamma khalaqallahu aljanna, lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci aljanna, qala li jibrila, Ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga mala'ikansa Jibrilu alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya ce masa izhab fanzur ilaiha, ya Jibril je ka kaga aljanna wadda na tanada ma bayina. Manzon Allah ya ce Jibrilu alaihi salam ya tafi, fanazara ilaiha, ya tafi ya ga aljanna, ya ga irin ni'imomin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ma muminai a cikin aljanna. Faqala, sai ya ce ay rabbi, ya ce ya Ubangijina, wa izzatika wa jalalika, ina rantsuwa da buwayarka da girmanka, ya ce la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, ya ce wallahi a cikin bayinka babu didi da mutum ɗaya wanda zai ji labarin wannan aljanna face sai ya yi ƙoƙarin dacewa da ita a ranar ƙiyama. Duk wanda ya ji labarin aljanna ya ce wallahi rantsuwa nake da girmanka da buwayarka ya Ubangijina, ba zai sake ba sai ya yi ƙoƙarin dacewa da ita. Me za a yi bayan haka? Ubangiji ta'ala, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, kuma haffa habil makari, Ubangiji ta'ala sai ya zagaye aljanna da abubuwan da rai take ki take kyama, wanda ɗabi'ar ɗan adam to yana kin waɗannan abubuwa yana kyamarsu. Ubangiji ta'ala sai ya zagaye aljanna da irin waɗannan ababe. Sannan Ubangiji ta'ala sai ya koma faɗa ga Jibrilu alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya ce masa izhab fanzur ilaiha, kuma dai ka sake gano aljanna ka ga yadda take. Fa zahaba wa nazara ilaiha, Jibrilu alaihi salam ya koma ya sake ganin aljanna, sai ya ganta sabanin da ya ganta da, a yanzu an zagaye ta da duk abubuwan da rai take ki take kyama. Summa ja'a, sannan sai ya dawo wajen Ubangijinsa. Fa qala, sai ya ce ay rabbi, ya ce ya Ubangijina, laqad khashitu alla yadkhulaha ahad, ya ce wallahi ina jin tsoron kada a je daidai da mutum ɗaya daga cikin bayinka wato ya kasa shiga aljanna saboda abubuwan da aka zagaye da ita, ba kowa bane zai iya jimre ma waɗannan abubuwa sai wanda Allah ya masa dace. Ta haka Ubangiji ta'ala yake cewa wasta'inu bisabri wassala wa inna hala kabiratun illa alal khashiyin, duk wasu ayyuka waɗanda suke na ibada da sauransu to abubuwa ne masu nauyi sai wanda Allah ya masa dace. Duk wasu abubuwa da Allah ya shar'anta mana cewa a daina to abubuwa ne wanda ɗabi'ar ɗan adam tana so, dole sai wanda ya jimre. Da ya koma ya ga an zagaye ta da duk wani abin ki abin kyama, sai ya ce ya Ubangiji na rantsuwa nake da girmanka da buwayarka, wallahi tsoro nake kar a je a kasa samun daidai da mutum ɗaya daga cikin bayinka ya shiga aljanna. Maza Allah sai ya ci gaba da cewa falamma khuliqan nar, ko kuma falamma khalaqan nara, lokacin da Ubangiji ta'ala ya halicci wuta, qala ya Jibril, Ubangiji ta'ala sai ya ce ya Jibril, izhab fanzur ilaiha, wato lokacin da Ubangiji ta'ala ya halicci wuta sai ya ce da Jibril alaihi salam, izhab fanzur ilaiha, Ubangiji ta'ala ya ce je ka kaga abinda na tanada ga duk waɗanda suka kangare ni, ita ce wuta. A lokacin nan, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, Jibril alaihi salam ya tafi ya ga wuta, ya dawo sai ya faɗa ga Ubangijinsa, ya ce ay rabbi wa izzatika wa jalalika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha, ya ce ya Ubangijina, rantsuwa nake da girmanka da buwayarka, babu daidai da mutum ɗaya daga cikin bayinka zai ji labarin wuta ya sake ya shiga a ranar kiyama. A lokacin nan Ubangiji ta'ala, kuma haffaha bishahawat, sai ya zagaye wuta da duk abin da rai take so take kauna da shahawa shahawoyi waɗanda suke na rayuwar duniya sannan Allah sai ya koma faɗa ga Jibril yake ce masa kuma ka je ka ga wannan wuta wanda ka je ka gani a karo na farko Jibril alaihi salam ya koma ya ga wuta Ubangiji ta'ala ya zagaye ta da shahawoyi na rayuwa sannan sai ya dawo sai ya ce ai rabbi wa izzatika wa jalalika لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها يجي يا أمنججينا إنا رنسوا دا جرمان كدبوائركا يجي والله إنا جنزوران كدا أجي ديدي دا متن إي رجي أجكم باين كفاتي سياشي بمتا أرانا ركياما أتبعيشوانا حديثي حديثي ني إنغنتجي كمريان دينا أجكم سنن أبي داود سنن ترمزي سنن نسائي أبن دا حديثي يكي تبترمنا wuta da aljanna tuntuni ubangiji ta'ala ya halice su ya tanade su saboda ya aika Jibril alaihi salam ya ji ya ga aljanna kuma ya ku ya aika shi kuma ya ji ya ruta to haka hadisi yana cikin sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana cikin sallah sallah ta kisbewar rana kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa rana ta dishi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito cikin jama'a ya wuce gaba aka ringa sallah sallah ta dishi wa rana ana cikin sallah sahabbai sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kurkice ya ja da baya zuwa jimawa kuma sai suka ga manzon Allah yayi gaba har ma ya mika hannun shi yana famar ya ciro wani abu ana gama sallah sai suka ce ya rasulullahi mun ga kai wani abu sabanin abin da muka sani ana cikin sallah mun ga a furgice ka ja da baya da maza sannan kuma zuwa jimawa muka ga kai gaba har ma ka mika hannu kana famar ka tsinko wani abu manzon Allah ya ce wannan matsayi na wanda kuke gani ya ce sai da Allah ya nuna mu wuta da aljanna ja da baya da kuka ga nayi a furgice manzon Allah ya ce wuta ce Allah ya nuna mun falam ara manzaran kal yawmi qad afza minha yace wallahi da dai iya rayuwa ta ban taba ganin wani abun gani wanda yake mafi muni mafi furgitarwa mafi razanarwa sama da wuta da Allah ya nuna mun a yanzu sannan manzon Allah ya ce gaba da kuka ga nayi aljanna ce Allah ya nuna mun kuma hannu da kuka ga na meka manzon Allah ya ce nayi kokarin in ciro nonon wata itaciya daga cikin itacen aljanna manzon Allah ya ce law asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyati dunya inda har aka saki na tsunko nonon wannan itaciya ya ce wallahi har duniya ta tashi za ku ci gaba da cin wannan ƴaƴan itace na aljanna ba za su kare ba saboda Allah ya faɗa ukuluha da'imun wa dhilluha to wannan hadisi yana tabbatar da cewa wuta da aljanna akwai su dole sai mun yi imanin cewa a yanzu ma akwai su tuntuna Allah ya halice su sabani ga mu'tazila su suna ganin cewa ai a ce a yanzu akwai aljanna akwai wuta suka ce wannan ai wurgi ne suka ce ai kamar misali mutum ya zo ya gina gida ne ya shirya duk wasu kayan jin dadi a cikin wannan gida sai ya ce sai bayan shekara 50 zai kare ya gida domin su daman suna gabatar da hankalinsu a kan nasu suna ganin cewa aljanna da wuta su a yanzu babu su wai sai a ranar kiyama ne Allah zai halice su to a aqidar ahlus sunna wal jama'a imani da wuta da aljanna sai kai imanin cewa a yanzu ma akwai su sannan al'amari na uku sai kai imanin cewa wuta da aljanna gida ne waɗanda suke na dawwama har abada ba sa karewa kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa ga 'yan aljanna cewa khalidina fiha abada masu dawwama ne a aljanna har abada haka su ma 'yan wuta Ubangiji ta'ala ya ce khalidina fiha abada masu dawwama ne a cikinta har abada ba ta karewa an gane ku? Kenan wannan su ne al'amura guda uku wanda imani da wuta da aljanna ba sa tabbata dole sai mutum ya kiyaye su yin imani game da cewa wuta da aljanna gaskiya ne abu na biyu yin imani cewa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su tuntuna Allah ya halice su abu na uku yin imanin wuta da aljanna dawwama za su yi har abadan abada ba maganar karewa za mu tashi gaba ta gaba adal musannif rahimahullahu ta'ala wa tu'minu lifirqatun najiyatu ahlus sunnati wal jama'a wa tu'minu lifirqatun najiyatu ahlus sunnati wal jama'a bil qadari khairihi wa sharrihi wal imanu bil qadar ala darajatayn kullu darajatin tatadammanu shay'ayn الأولى الإيمان بأن الله عليم بأن الله علم بأن الله علم ما خلق بأن الله عليم بالخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وضويت الصحف قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديم قد كان منكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل وتمالم الله يجيك أنسى كيف دا وتؤمن الفرقة الناجية مالا يجي جماعة ودى الله يمتع الكوال سام زيرا على الدنيا سام زيرا أبو وكياما أهل السنة والجماعة سوني ما أبوتا بير سنة تمنزن الله صلى الله عليه وسلم والجماعة كما سوني جماعة واند كان سيكي حديث انزيام دولي كدايا واند بياني يا قباتا واند سوناني دقا تشكين سونا ين مبيا منزن الله صلى الله عليه وسلم فكرايس نتيوى الفرقة الناجية جماعة wadda ta tsira a nan duniya domin ta tsira game da dukkan wata cuta ta shubha da cuta wadda take ta shahawa babu wani abu wanda yake ta da musu hankali ka shekara da zawwa da wasu dalilai da wasu tawidin ka akan cewa baki so kake ka maida shi fari ma'ana ƙarya so kake ka tabbatar ma da cewa jama'a gaskiya ce to in dai wanda ya karanci karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka iya rikitar da shi ba ya san kewaye ne kake sai ka yi bayani na awa guda a cikin minti biyu sai ya warware maka shi ka yi bayani na minti goma sai ya ce maka to manzon Allah ne ya faɗa ko Allah ne ya faɗa a wannan kalima ɗaya da ya maka duk bayanin da ka yi a cikin awa guda gaba ɗaya ya warware maka shi to su ne ake kiransu alfirqatun najiya a nan duniya kenan sun samu tsira game da dukkan wata cuta ta shubha da shahawa sannan kuma tsira na hakika gobe kiyama za su tsira game da gidan wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa wato yahudawa sun kasu kashi 71 manzon Allah ya ce kashi 70 daga cikinsu gaba ɗayansu ɗan mutu ne a ranar kiyama sai kashi ɗaya ya ce ɗan mushaw nasarawa sun kasu kashi 72 kashi 71 daga cikinsu gaba ɗayansu ɗan mutu ne a ranar kiyama sai kashi ɗaya ya ce wannan al'umma tawa da sannu za ta kasu kashi 73 manzon Allah ya ce 72 gaba ɗayansu ɗan mutu ne a ranar kiyama sai kashi ɗaya sahabbai sai suka zaburo suka ce ya rasulullahi wace jama'a ce za ta tsira a ranar kiyama manzon Allah ya ce man kana ala ma ana alaihi yawma wa ashabi aw kama qala duk wanda ya tabbata ya kasance akan abin da nake kai a yau ni da sahabbaina manzon Allah da sahabbarsa akan me suke akan alqur'ani da sunna dan haka duk wanda ya tabbata akan alqur'ani da sunna shine zai samu tsira a nan duniya kuma shine zai tsira a gobe kiyama to dan haka ake kiran su al-firqatul najiya sai malam yace ahlus sunnati wal jamaa mabiya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal jamaa kuma su ne jamaa wanda suke masu hadin kai in aka ce jamaa abinda ake nihi masu bin gaskiya wadanda suke kan gaskiya su ne jamaa ko kai kadai kake kan gaskiya in mutum dubu suka saba maka wannan dukkan su ba a kiran su jama'a kai daya dayan kai ne jama'a kamar yadda Ibn Mas'ud yake cewa ma wa faqal haqqa fa huwa li jama'a wa in kunta wahada yace abinda ya dace ma gaskiya shine jama'a yace koda kai kadai in mutum dubu za su saba maka in ka tabbata akan gaskiya kake to karka kula da su kai daya dayan kai ne jama'a ubangiji ta'ala ya kiraye annabi Ibrahim da cewa al'umma ne shi kadai al'umma ne inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen shine yace wa tu'minu lifirqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaa jama'a wadda ta tsira a duniya kuma za ta samu tsira a gobe kiyama mabiyan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu hadin kai sun tsira madaurin ki daya wato suna imani bil kadari da alkadarin ubangiji khairihi wa sharrihi alkhairin sa da sharrin sa ma'ana duk abin da ya same su na dadi da wahala sun yi imani sun tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya kaddara musu wanda yin imani da alkadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala alkhairin sa da sharrin sa rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida wanda kamar yadda bayani ya gabata imani yana da ginshikai guda shida wanda baya tabbata sai a kansu farko shine yin imani da Allah abu na biyu yin imani da mala'ikunsa na uku yin imani da manzanninsa na hudu yin imani da mala'ikunsa na biyar yin imani da littattafan da ya saukar na shida shine yin imani da alkadarinsa alkhairi da sharri duk abin da ya same ka kai imanin cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala wato shine ya kaddara maka shine sai malam yace wal imanu bil qadari wato yin imani da alkadari na ubangiji subhanahu wa ta'ala ala darajataini malam yace yana kan daraja biyu ma'ana matsayi biyu ne kullu darajatin tatabammalu shay'ain kowace daraja daya malam yace ta kunshi wato abubuwa guda biyu kenan abu biyu ne amma in ka biyo bayani daki-daki za ka ga sun zama hudu an gane ko sai ya ce al'ula daraja ta farko al'imanu bi anna allaha alimun bil khalq wato yin imani da game da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne game da duk abin da ya halitta Ubangiji ta'ala yana sane da dukkan halittunsa gaba daya waɗanda suke cikin samai da waɗanda suke cikin kasai babu wani abu wanda yake kuruwa gare shi kamar yadda yace inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle ubangiji ta'ala wani abu a cikin samai ko a cikin kasai baya kuruwa gare shi shi ne sai yace amiluna bi ilmihi alqadimi bayi gaba ɗayan su suna aiki ne game da sanin Allah sanin sa wanda yake da daddi wanda ba shi da farko allazi huwa mawsufun bihi azalan wa abada wanda ilimi na ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ilimi ne wanda yake wato sifa ce daga cikin sifofin sa azalan malam yace tun fil azal idan aka ce al azal malamai suka ce alqidamu allazi la nihayata lahu an gane ko huwa dawamu fil madi kenan dawama wadda ba ta da karshe kenan in aka ce al azal abinda tun farko ba shi da karshe ma'ana abu ne wanda za a ce ga lokacin da ya faru wa abadan malam yace kuma sifa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala har abada wadda ba ta bushewa idan aka ce al abad malamai suka ce ma laysa lahu akhir abinda ba shi da karshe kenan in aka ce al-azl kenan huwa dawamu fil madi, idan aka ce al-abad kenan huwa dawamu fil mustaqbal, in aka ce al-azl kenan dawama akan abin da ya wuce kenan abin da ba za a iya cewa ga farkon sa, amma in aka ce al-abad kenan abin da nan gaba ba shi da karshe. To ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ce daga cikin sifofinsa, kamar yanda Ubangiji ta'ala ba shi da farko ba shi da karshe, to haka iliminsa baya da farko baya da karshe. Amma idan muka ɗauki iliminmu, kaga iliminmu yana da farko, da lokacin da ka zo duniya baka san komai ba, daga baya ka san wasu abubuwa, kuma zuwa wani lokaci abin da ka sani kuma za ka manta shi. Kaga kenan ilimin halitta yana da farko yana da karshe, kamar yanda yake wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Ubangiji ta'ala shine ya fito da ku daga cikin uwayenku mata ba ku san komai ba, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sannan ilimin dan adam kuma yana da karshe, da ka san wani abu kuma za a wayi gari ya zama to baka san shi ba. Wa minkum man yuraddu ila arzani al-umri bi kai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a, shine sai yace wa alima jami'a ahwalihim, Ubangiji ta'ala ya sani gaba dayan halayen su, min al-qa'ati wal ma'asi, na da'a da sabu wal arzaki wal ajal, wato da duk abin da ya kasa ya raba tsakankanin su na arziki wal ajal, da iya abin da ya kayyade musu na falukan rayuwa. Kuma duk da cewa fara ta yawaita kenan, kamata yi mudakata insha Allah, da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.